بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba yanzu mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 4 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 1 insha Allah cikin jeren gaddarusa daga tafsirin suratul nabai a kafin mu tafi alrama malam nura musa sahabi zai karanta mana ayoyi daga farkon wannan sura mai albarka wato suratul nabai bismillah
a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
نعم جزاكم الله خير wannan ayoyi kenan daga farkon suratul nabai wannan sura mai albarka suratul nabai ko amma ita ce sura ta 78 a jeren giyar surori idan mutum ya dauko lissafi daga Fatiha zuwa nan inda take ita ce sura mai lamba ta 78 a cikin mushafi kuma ita ce farkon juz'i na 30 wanda shine juz'i na ƙarshe a cikin juz'an Alƙur'ani ko kuma kace izuna 59 kenan sannan wannan sura a tartibin yadda aka saukar da surar Alƙur'ani ita ce sura ta 80 daidai wato surori guda 79 sun sauka gabaninta. Surar ta sauka kai tsaye gabaninta ita ce suratul nazi'at. Wan nazi'at wadda ta biyo bayanta a jeren giya ta riga ta sauka. Sannan wadda aka sauka kuma a bayanta ita ce suratul ma'arij. Wannan sura tana da sunaye guda 5 mabambanta. Sunanta da ya fi shahara shine suratul nabai. Suran annaba, suran babban labari, sannan kuma ana ce mata suratu amma yatasaalun a bisa tsarin kirayen sunaye da farkon kalmomin da ke tare da su wato farkon kalmomin su haka wannan suna yazo aka kira ta da suna suratu amma yatasaalun kamar da yake cikin sahihul bukhari da tafsirin al-kashaf na az-zamakhshari da tafsirin ibnu atiya da wasu wurare mabambanta ana kuma iya cewa suratu amma a tsaya iya amma din ba tare da an hada da yatasaalun din ba kamar da al-imam al-qurtubi ya kiraye ta a cikin tafsirin sa ana ce mata kuma suratu tasaul wato daga shi kanshi lafazin yatasaaluna din ana ce mata suratu tasaul ana kuma ce mata suratul mu'sirat kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ta aya ta 14 wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja to ana kiranta da waɗannan sunaye daban-daban amma kamar yadda muka ji suna mafi shahara wanda kusan kowa ya santa da shi shine a ce mata suratul nabai wannan sura da ittifaqin malaman tafsiri da malaman tarihi da malamai masana ilmomin alqur'ani dukkanin su sun tafi akan cewa sura ce da dukkanin ayoyinta a makka suka sauka kafin hijira da haka sura ce makkiya adadin ayoyinta ko dai 41 kamar yadda mutanen makka qura'u na makka da na kufa suna kirga ayoyinta 41 ne amma qura mutanen madina da mutanen sham su kuma suna kirga ta ayoyi 40 da haka zaka ga masahib da muke amfani da su masu ayoyi 40 ne saboda masahib ne da aka gina su a bisa irin tilawa da ada'i na qura'un makka afwan madina da sham namu ya yi zama kufa wani ƙurani na kufa
ba na hausa
ana magana akan ƙur'ani da ake bugawa yanzu ana buga shi ne a bisa salon ayoyin mutanen makka na ayoyin madina afwan riwaya ce ta kufa ko riwaya hafsu sai ya sake cewa na'am sannan har ila yau wannan sura ita ce farkon awsatul mufassal inda ya tunawa mun ce mufassal iri uku ne akwai qisar akwai tiwal akwai kuma awsat tsakatsaki gajerun surori waɗanda ke da tsayi ko kuma gajeru wanda ke da gajarta ko kuma gajeru matsakaita to ita ce farkon jeren giyar gajeru matsakaita izufinta shine izufin gajeru matsakaita maudu'in wannan sura abinda take tattaunawa akai babban jigonta na farko shine tabbatar da cewa akwai tashin alkiyama bayan mutuwa akwai wata rayuwa za ta biyo baya wanda za a tashi mutane da kaburburan su a tashe su a tara mu gaba daya sannan a yi mana hisabi wanda suka tsira su tafi aljanna Allah ka samu na cikin su wanda kuma suka zama wato sun samu tsiya sun yi kafirci Allah ya sa su a cikin ukubarsa Allah ka tsare mu sannan kuma sura tana bayani har ila a matsayin jan kunne da tankiya ga kafirai masu ƙare tashin alkiyama da yi musu wato alƙawarin cewa lallai za su gamu da irin mummunan sakamakon aikin su mummuna kama a bisa ka'ida aljaza'u min jinsil amal aikin su mummuna ne kafirci da ƙaryata lahira da ƙaryata alqur'ani da ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan munanan ayyukan nasu za su gamu da mummunan sakamako jaza'an wifaqa idan suka bari suka mutu akan wannan mummunan tafarki sannan a cikin surar akwai tsayar da hujja hujja wadda take nuna ai shi tashin alkiyaman dama abu ne mai yiwuwa ba abu ne wanda ba zai yiwu ba za mu zo mu ji bayani game da irin salon da alqur'ani yake bi wajen tsayi da hujja akan yiwuwar tashin alkiyama akwai salo kala daban-daban sama da 30 da qur'ani ya bi wajen kafa hujja akan tabbatar da cewa akwai tashin alkiyama za yi tunawa mun faɗi cewa abubuwa guda uku sune abubuwa mafiya muhimmanci da tauhidi yake karantar da su imani da Allah imani da annabawa da littafan Allah sai kuma imani da cewa akwai tashi bayan mutuwa to wajen tabbatar da tashi bayan mutuwa alqur'ani mai girma ya kai matuƙa wajen kawo hujjoji iri daban-daban daga cikin hujjojin akwai buga misali daga cikin hujjojin akwai bayyana cewa Allah ya yi halittun da suka fi mutane girma wanda ya kamata inda aikin wahala ne su fi bada wahala fiye da ainihin wato su mutane daga ciki ma har sai da Allah ya bada labarin misalai na samfurin tada matattu da yayi a duniya kamar idan ka ji suratul baqara kadai ta kawo misalin wajen halatu guda biyar Allah ya tada matattu ya kara tayi a duniyan nan sai da Allah ya tada matattu aka gani dan dai mutane su san ba da wasa bane sannan Allah ya bai wani annabi shine annabi Isa alaihi salam Allah ya bashi mu'jizar tada matattu ya tayar an gani to akwai salon da wannan sura ta bi wajen tabbatar da cewa da gaske ne akwai tashin alkiyama tun daga fadin Allah alam najalil arda mihada wato bayani akan wasu halittu da Allah yayi wadanda inda a ce aikin da Allah yake na halitta da abu ne da zai ba Allah wahala ta'ala Allahu an hada to da wahalar da Allah zai sha wajen halittan ƙasa da duwatsu da ruwan sama da sararin samaniya wadannan halittun sun fi halittar dan adam girma sun fi halittar dan adam ba da mamaki to wannan yana daga cikin hanyar da Qur'ani ya bi wajen tabbatar da cewa lalle akwai tashin alkiyama cewa ya Allah yayi abin da yafi dan adam girma abin da yafi dan adam ban mamaki to ina to me abin mamaki dan an ce za ta dan adam sannan kuma ayar sura ila yau tana tabbatar da gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da ya bada labarin sa na gaibi cewa gaskiya ne kuma ga Allah yana goyen bayan shi yana ƙara bayani akan cewa wato abin da ya ambata gaskiya ne surar tana da fasallai tana da wato fasali guda biyar malamai sun raba ta zuwa gida biyar wato kowace gaba tana da wani abu da ta kunsa idan mun zo karshen kowace gaba insha Allah za mu bayyana gurgurda abin da Allah ya huwace mana na abin da Allah ya sanar shi mu za mu bayyana kowace gaba farkonta da karshenta Allah ya fara wannan sura da fadin shi amma yatasaalun amma yatasaalun al-imam ibn jarir al-tabari ya ruwaito athari a cikin tafsirin sa daga al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi ya kuma sake ruwaito ila yau daga ibnu abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa da waɗannan malamai suna cewa lamma bu'itha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama lokacin da Allah ya aiko manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo ya fara yin wa'azi ja'alu yatasaaluna sai mutanen Makka suka zama ba su da abin tattaunawa sai sakon nan da annabi ya kawo sallallahu alaihi wasallama wato kamar da san dabi'ar mutane idan da wani abu bako yazo ko wata sabuwar matsala ta fito ko wani abu da ake fuskanta to din da ka zauna shi zaka ji ana labari idan zabe ya kusa ba wani kowa ta din shi zabe idan sallah ta kusa kowa labarin shi ayo sarau kwana kaza sallah idan wani abu ya faru jiya ko ana sa ran zai faru to zaka wato yi abinda me za a ce ne latest news ko breaking news al-khabaru al-ajil zance mafi zama na yayi to sai zama Quraishawa duk inda suka zauna ba su da tadi sai labarin annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da an zauna a majalisi wani zai fara ya ce wai kun ji abin da yace yau kuwa wai me yace ne yau wai je me yace an gaya mushi ne wannan wani ya ƙaryata wani ya gasgata wani sai izgili wani sai istizai wani su rasa abin da za su fada suna yawan dai at-tasa'ul tattaunawa akai tsakankaninsu fa anzalallahu amma yatasaalu shine Allah ya saukar da wannan sura ta amma yatasaalu Allah yace amma yatasaalu akan menene suke tambayeniya lafazin amma asalin shi an ne an da kuma ma kalmomi ne guda biyu sai aka yi idgamin daya su cikin daya aka yi idgamin nunun ta jikin an mai dauri aka sanya ta cikin lafazin mimun wanda yake da fata saboda sun hadu ta wajen gunna sai koma amma ne kuma an ma sai koma amma to kuma akwai alif a bayan mimun din shi kuma sai aka cire shi sai koma amma da qasr maimakon da ishba'i na haraka a ce amma al-imamu zajjaj da az-zamakhshari a cikin tafsirin sa da ainihin nan kusa shine malam ash-shankiti a cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an duk waɗannan malamai da wasu suma suka ce larabawa suna da wata al'ada ta cire irin wannan aludin alu baki wanda suke cire shi a jikin lafazin ma idan aka hada ta da harafin jarra kaman an ce alama ko bima ko anma ko fima duk wannan idan aka hada ta da harafin jarra to ana cire alifin din dan a bambance tsakanin irin wannan mimu irin wannan ma mai ma'anan ayyu shay'in da ma mai ma'anar istifhami ko sila shine irin fadan Allah anan amma yatasaalu ma'anan shi an ayyu shay'in yatasaalu akan menene suke tambaya irin ta ne kuma fadan Allah a cikin kisab bilqisa fanaziratun bima yarji'ul mursalun ay bi ayi shay'in yarji'ul mursalun haka qalu fi ma kuntum ay fi ayi shay'in kuntum ire-iren su suna nan da yawa wannan shine mafi fasaha amma ana iya barinta din ma shi ma fasihi ne kamar yadda Hassan ibn Thabit yake cewa wakashi yake cewa alama kama yashtimuni la'imun alama kama yashtimuni la'imun ka khindirin tamarraga fil rimadi kaga sai yace alama maimakon alama sai kara aludin to wancan yafi fasaha shi sai qur'ani sai ya zabe shi qur'ani kullun yana zaben lafazi mafi fasaha lafazi mafi gamewar ma'ana lafazi mafi kyau domin shi qur'ani kamar yadda muka fada ran nan kamar yadda Allah yake cewa ahsanal hadisi ne Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban to ka rike wannan matsayin kaida komai nashi mafi kyau ne kisoshin shi na hannu qussu alayka ahsanal qasasi hukuncen shi sune ahsanush shari'a to haka larabcin shi ma shine ahsanul uslub saboda haka sai Allah ya amfani da wannan uslubin na shire wannan alifun da ke bayan mimun shine ya koma amma ma'anar shi an ayi shay'in yatasaalu akan menene suke tambaya akan menene suke tambaya Allah madaukakin sarki ya fara da wannan salon ne dan jan hankalin mutane domin salon idan ka zo ka fara zance ka fara da tambaya to yana jan hankalin masu saurare da masu karatu suna so su ji me ake so a ce shi sa al-imamu wato ibnu ashur yake cewa wa hadhal iftitahu min badi'il uslub wannan bude sura din nan yana daga cikin salo mai ban sha'awa da armashi da qur'ani ya kawo wanda yushayyiqul qari ila al-jawab yana sanya mai karatu ya zama yana so ya ji menene amsar abin da ake fada irin sa irin fadin Allah a cikin suratul shu'ara da Allah yake cewa hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin a shin bana ba ku labari ba akan waɗanda shedanu ke sauko musu kaga mai karatu zai kafin ya bada amsa ya ce ina son jin labarin sai ake maza aka fada mai labarin cewa tanazzalu ala kulli affakin athim to haka nan ma amma yatasaalun akan me suke tambaya kafin ka gama tunanin akan me suke tambayan sai Allah ya baka amsa ya ce anin naba'il azim suna tambaya ne akan wani labari mai girma kwarai da gaske anin naba'il azim akan labari mai girma an kira shi annaba labari a dukannin qurra'u suna karanta wannan wajen da amma amma akwai ibnu kathir ko da yake mushi yake sa mushi ha'u sakat yace amma in yayi waqafi kenan amma amma sauran suna kanta shaka da da wannan karatun to annabaul azim labari mai girma malamai sun yi sabani malaman tafsiri game da wai menene labari mai girma wannan labari ne mai girma kaga ba ambaci labarin ba an yi ibhamin sa zuwa zantuka guda uku malamai suka ambata zance na farko wasu malamai suka ce shi kansa alqur'anin ne wanda tace fassarar mujahid cikin malamai daga makarantar qur'ani ta ibnu mustafa ibnu abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa suka ce shi kanshi qur'ani yatasaluna anil qur'an shine annabaul azim abinda ke goyen bayan wannan fasara saboda shi Allah da kansa ya kirayi alqur'ani da suna naba'un azim a cikin suratul sad da Allah yake cewa qul huwa naba'un azimun antum anhu mu'ridun kace musu shi alqur'anin nan babban labari ne amma ku kun kasance masu kauda kai daga gasgata shi kaga wannan aya ta fassara mana abinda yake nufi da annaba'il azim a cikin wannan tambaya anin naba'il azim meye naba'ul azim shine fadin Allah qul huwa naba'un azimun antum anhu mu'ridun wannan tafsirin ibnu abunnan mujahid ibnu jabar ke Allah ya kara masa rahama wasu malamai suka ce a abinda yake nufi shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin shi yayi tambari a kasashen larabawa gabaki daya daga sanda ya tara ƴan uwansa dinnan larabawa da Allah ya ce mishi wa anzir ashiratakal aqrabin ya tara su yayi musu jawabi yace kun taba sani na da ƙarya suka ce a a kun taba sani da cin amana suka ce a a in nace muku ga yaki ya taho za a kawo muku farmaki za ku yadda suka ce ƙwarai kuwa in nace muku Allah ne ya aiko ni za ku yadda suka yi shuru aka samu wanda yafi kowa rashin kirki a wajen shine Abu Lahab yayi tsaki ya fadi bakakken maganganu ya ce manzo Allah kaza shine Allah ya saukar da aya tabbata da Abi Lahabin wata to daga nan fa labarin nan fa ya zama babban abin tattaunawa a diyankin Larabawa kuma saboda kasar Makka kamar da kake ganin ta har yanzu dinnan kullun gari ne da baki suke shigowa ƴan umara ƴan aikin haji ƴan kasuwa da sauransu saboda ka duk in sun zo za a ba su wannan labarin su kai garuruwansu duk in sun zo Quraishawa sun aje agents wakilansu a hanyoyin shigowa Makka suna tsaida mutane suna ja musu kunne inna nuhadhiruka gulama bani Abdul Muttalib in zaka shigo za a ce to muna jan kunnanka a garin nan akwai matsala wani yana nan yana raba mutane da iyayensu yana raba mata da mazajensu ba ku ba shi to da haka mutum yana zuwa kofar gari labarin da zai fara gani kenan kamar yanzu in ka zo gari kaga an ce welcome to kaza ko to abinda zaka fara ji shine labarin cewa to ka ba a hankali saboda haka idan sun fita su koma garuruwansu za su je su kai wannan labarin to nan da nan sai labarin ya yayata ko ina kaga shi ma ya zama naba'un azim ya zama babban labari sannan ba wanda ya taba jira wannan labarin litundira qauman ma atahum min nadhirin min qabl ma undira aba'uhum ko ba ai ma iyayensu wa'azi ba dan haka babu wanda yake jira ba labari da aka saba ji ba ba abu ne da aka saba gani ba wasu suka ce wannan shine fasarar naba'un azim wasu malamai kaman Qatada da wasu da yawa suka ce a'a abinda yake nufi da annabawul azim shine alba'ath ba'dal maut tashin alkiyama bayan mutuwa suka ce ita kanta sura in ka kalle ta abinda take magana kenan surar amsoshin da ta bayar shine bayani akan tashin alkiyama da haka yana nuni zuwa ga cewa tashin alkiyama ake nufi suka ce kuma saboda tashin alkiyama a cikin dukkanin abubuwan da alqur'ani ya kawo babu abin da ya tada kura ya ja hankalin mutane kamar labarin tashin alkiyama da haka zamu zo mu ji daga cikin abin da ke gwada girman alkiyama akwai yawaitan sunayenta zamu zo miji suka yi ta buga misali cewa ai Qur'ani cike yake da yawan tambaya da aka ce amma ya tasalun akan me suke tambaya a cikin alqur'ani akwai tambayoyi da yawa da suka zo game da ana hikayar irin tambayoyin da mutane suke yi akan lahira kamar misali fadin Allah qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun aw aba'un al-awwal suna cewa yanzu ne idan mun mutu mun zama ƙasa mun zama kashi da ƙasa mun ratattake sai a ce wai za a tashe mu hadda ma wai iyayenmu da suka gabata haka irin fadin su balqalu mithla ma qala al-awwal aha suna dai fadin irin abinda na farko suka fada ne kafaran farko qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun ko a irin wancan ce kusan iri ɗaya ne haka irin su a idza kunna idhaman nakhira qalu tilka idhan karratun khasira suka ce ah yanzu nan bayan mun zama kashi wanda ya radaddage kai gaskiya wannan labarin ta da matatu din nan yana da wahala mu fahimci shi tilka idhan karratun khasira wannan dawo da mutane din nan abu ne mai wahala a cikin sutun naziat haka fadin su da Allah ya bada labari wa darabana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim Allah ya ce ya buga mana misali ya manta halittar shi da Allah yayi suna cewa kafirai suna cewa waye ne ya isa ya raya ya tada kashi bayan ya riga ya radaddage ya zama ƙasa Allah ya ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wannan ma daga cikin hanyoyin istidlal da Qur'ani yake bayarwa shine bada labarin cewa ai Allah ne shi ya halitta tun farko kuma shi zai sake mai da ita wannan ya cikin sotu yasi haka wajen da suke cewa misali a cikin irin tambayoyi har ila yau a idza kunna turaban wa idza zalika raj'un bayt ko ya nema ayan ta cikin kaf aidha kunna izaman aidha mitna wa kunna turaban wa izama zalika raj'un bayt idan muka mutu muka zama kasusuwa suka ce wannan kome ne mai wahala ba zai yiwu ba haka irin fadin Allah yas'alukan nasu anis sa'a da yas'alunaka ayyana anis sa'ati ayyana mursaha suna tambaya game da alkiyama yaushe za a yi da irin yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambaya ka suna nacewa kamar ka sani ka boye musu Allah ya ce saqulat fis samawati wal ard labarin rashin sanin yaushe za a yi tashin alkiyama yayi nauyi a sammai da ƙasa kowa yana da interest akan labarin amma kuma shi a wurin Allah ajalun ne ma'lum shi a wurin Allah sanannen lokaci ne amma Allah ya boye wa kowa inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghays wa yalma fil arham zuwa ƙarshen aya saboda haka labari ne da kowa yake tambaya akan shi wa yaqulna mata hazal wa'du in kuntum sadiqin yana daga ciki ko qul innama al-ilmu indallah suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin da ake ta yi cewa za a tashi alkiyama yaushe ne ana ta mutuwa har yau ba ga wanda ya je ya dawo ba irin da mutane marasa daraja suke fara ko to ga sunan dai da yawa waɗannan misalai ne a cikin mi'at na ayoyi da suke hikaito yawan tambaye-tambayen da al'ummomi mabambanta suka yi tun kafin Qurayshawa game da alkiyama yaushe za a yi ta game da shakkar su akan alkiyama saboda wannan yana cewa lallai labarin alkiyama babban labari ne kuma ita kanta suran kuma kalla da kyau abinda ta labarta mana kenan saboda al-Imam Ibn Jarir shi sai ya ce duk wannan fasarorin za su dauka duka fasarar da ka dauka ko cewa abin nan shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko alqur'ani ko tashin alkiyama yace duk za su dauka saboda ai abubuwa ne masu hada da juna alqur'ani dai a cikin shi labarin yake shi ko manzon Allah din shi ya kawo labarin alqur'ani saboda da wanda ya kawo labarin da abin da ke cikin labarin duka sa da alaka wajen girma ko mun gane shi manzon Allah sai sun da ya kawo alqur'ani da alqur'anin da labarin lahiran da ke ciki duka suna da alaka da girman al'amarin girman sha'an to wannan da ta tauna ce ta malamai mai tsawo bari mu barta haka kar ta yi nisa da mu a lafazin annaba'u da yace anin naba'il azim a al-imamu az-zabidi a cikin zafin sa tajul arus yana cewa a larabci annaba'u da al-khabaru dukkanin su labari wato kalmomi ne mutaradifan kamar abinda a English ake cewa synonym wato kalma wacce ke tana da wata ƴan uwarta hasana da usainanta da suke bada ma'ana daya yace amma wasu malamai sun ce akwai bambanci tsakanin su akwai bambanci tsakanin annaba'u da kuma al-khabaru shi al-khabar shine gama garin labari wato duk abinda za a zo a fada maka ko alabarta maka ko a kyasa maka shi sai a ce sunan shi al-khabar amma idan aka ce annaba'u to shine al-khabarul muhim labari mai girma na musamman kamar da Allah yake yake bada labari game da al-hudawda ne ko ujiduka min saba'in bi naba'in yaqin da yaje yayi rangadi yaje ya ga wata babbar daula da yadda ake mulki a daular Balkisa daga garin Saba da ya dawo zuwa Annabi Sulaimana yace waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin nazo maka daga garin Saba da babban labari da wannan da muka ji qul huwa naba'un azimun labari mai girma haka kamar fadin Allah almiyatukun naba'ul ladina kafaru min qabl fazaqu wa bala amrihim cikin surat Ibrahim to din da kaje an ce naba ana nufin wani babban labari to al-Imam Ar-Ragib al-Asfahani a cikin al-Mufradat shi kuma yake karawa da cewa shi annaba'u shine khabarun zu fa'idatin 'azimatin yahsulu bihi 'ilmun aw ghalabatul yaqin yace shine labari muhimmi mai amfani mai girma wanda za a samu cikakken ilimi ko marin jayin zato game da shi yace ba a ce ma labari na ba'u sai ya hada siffofi guda uku siffa ta farko as-sidiq ya zama labarin na gaskiya ne babu ƙarya a cikin shi amma khabar yana iya zama labarin da bai tabbata ba siffa ta biyu ya zama mufidun labari ne mai amfani zai maka amfani a dininka ko rayuwarka ko makomarka wato dai ba bata lokaci bane ka tsaya ka ji shi kamar yadda labarin alqur'ani yake da amfani ga imani ga tarbiya ga tsira to za a kira shi da suna naba lauku sau kuma al'azama ya zama labarin in an ji shi ana ganin darajar labarin ya zama labari ne mai girma labari ne na gaskiya labari ne mai amfani a can da yace galabatul zan akwai labarin da babba ne amma ana rinjaya zuwa ga gaskiyar sa ne ba dole ya zama tsantsar gaskiya ba amma da haka shi ma babban labari saboda yana iya zama abinda nasara ke ce ma turning point zai iya canza tunani ko zai iya canza hukuncin da ake wa wani shi sa kaga da Allah ya zo magana akan gulma ya kira ta da suna naba'u in ja'akum fasiqun bi naba'in ba ce bi khabarin ba idan wani mutumin banza ya zo muku da wani babban labari da labarin za a zo mutumin da aka san shi a matsayin mutumin kirki a zo a faɗi labarin zai canza shi zuwa mutumin banza to ya zama babban labari don ya zama turning point da labarin da zai canza wato abin nan world view yadda kake kallon wani abu zai canza conception ɗinka akan wani abu to labari ne mai girma duk labarin da zai iya zama sanadiyar da za a yi wani mutum hukunci na ƙazafi ko hukunci na kaza za Allah ya kira shi da suna naba'u ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'i haka wajen al'azama labari mai girma kaman yadda Aisha ko Hafsa ce kai ko ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man anba'aka hadha saboda labari ne da ta san cewa sun yi sirri ta da kawarta kuma sun dauki alƙawarin ba wanda zai tona kawai kafin aje ko ina sai ko ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallama arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd ya ce mata ai ke da wance kun shiga daki jiya ko lokaci kaza tace kaza kika ce kaza tace kaza kika ce kaza ko ba haka aka yi ba kaga wannan yana da ban tsoro kamar mutum ne ya je yayi wata gulma an zo kuma an tirke shi kaga akwai kunya akwai akwai tashin hankali da haka tace man anba'aka haza kai kuwa ya ga maka wannan labarin tana mamaki yace nabba'ani al-alimul khabir to shine ake nufi da azama babban labari wanda baka tsammanin zaka ji shi a waje sai ka ji shi amma ku kalli abinda Annabi Musa ya ce wa matar shi kamar da Allah ya ambata cikin Naml da yake cewa inni anastu naran atikum minha bi khabarin so da be tsammanin wani abu na musamman a wajen sai ya ce bi khabarin mun karanta irinta a cikin kasas ko au atikum bi shahabin qabas la'allakum tasalun sai ya ce bi khabarin saraka shi al-khabar shine labari ga magari in ka kalli wannan magana ta Annabi Musa alayhi salam da Allah ya kaito mana ka kalli bambancin ta da fadin Allah a cikin suratu saba da Allah yake cewa hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin an innakum lafi khalqin jadid kaga da yace bana gwada muku unabbi'ukum bana gwada muku wani mutum dake fadan wani labari na ban mamaki ba kaga yake kama da Annabi Musa da yace ko bari in je ko na samu labari shi wanda yace bana gaya muku wani labari ba Annabi Musa sai aka amfani da bi khabari nan kuma aka ce unabbi'ukum saboda girman sha'anin labarin da za a bayar to wannan dai duka tattaunawa ce da malamai suka yi game da bambanci tsakankanin annaba da kuma al-khabar in muka fahimci girman sha'anin wannan qadiyya ta tashin al-kiyama za mu ga lallida ma ya dace a ce an kira ta da suna naba ba a ce anil khabaril azim ba sai aka ce anin naba'il azim to daga nan ya kamata kai a matsayinka na musulmi ka san cewa al'amarin kiyama al'amari ne babba to me ya kamata kenan daga ka mushi shiri idan abu ya zama babba ne wato bikin zuwa da ake cewa babu zanin daurawa ko to sai ka nemi zanin daurawa sai a nemi mushi zani babban biki ne Allah ka sa mu gama lafiya sai Allah madaukakin sarki yace anin naba'il azim game da labari babba wanda kamar yadda muka ce ita suran tana goyen bayan cewa wannan labari shine alkiyama shine alkiyama wadda labarin ta zo a cikin alqur'ani da yawa da yawa ita anan an yi ibhami da aka ce anin naba'il azim maimakon a fada a ce an naba'il qiyamati al-azim ko inda Allah ya so an naba'il qur'ani inda qur'anin ake nufi ko an naba'il rasulil azim amma sai aka yi ibhami saboda daga cikin abin da ke nuna girman sha'anin abu shine a koye sunan ai ta fadan sifa to aka koye aka fadi sifan za a gane girman shi sannan kamar yadda muka ambata ilahu daga cikin sha'anin girman alkiyama akwai yawan sunayenta abun guda daya yana da suna da yawa wannan na nuna girman sha'anin sa kisa Allah madaukakin sarki yake da sunaye da yawa kuma a cikin su ma ya zabu wasu guda 99 wanda yake cewa asma'ul lahil husna amma sunayen Allah hakikanin gaskiya sun ma wuce haka kamar da hadisi nuna da Allah annabi yake cewa a cikin addu'a awista atharta bihi fi ilmil ghaibi indak allamtahu adam min khalqika awista atharta bihi fi ilmil ghaibi indak ya Allah da sunan da ka rike ilimin sa baka sanar da kowa ba ko kuma ka sanar da wani cikin bayinka to sunayen Allah suna da yawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunan shi suna da yawa saboda girman sha'anin sa to haka alkiyama al-imam ibnu kathir Allah ya gafarta masa a cikin littafin shi mai suna al-fitan wal malahil ya kididdige sunayen alkiyama sunayen lahira sama da guda 80 kuma kowanne suna ya kawo zai kawo ayoyi ko hadisai da suke tabbatar da wannan sunan daga ciki galibi ai mun sassan su al-qari'a kamar da Allah ya ce al-qari'atu mal qari'a haka al-waqi'a idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba haka yawmul ba'ath laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'ath fa hadha yawmul ba'ath kamar da Allah yake fada a cikin suratul rumi haka kamar fadin Allah ana ce mata kuma yawmul khuruj yawmul khurana futowa yawma yasma'una sayhata bil haqq dhalika yawmul khuruj cikin suratul qaf ranar da za a ji as-sayha wato karan musaqahu sai a fito da gaskiya daga kaburbura Allah ya ce wannan ita ce ranar fitowa hakanan an kira ta da suna yawmut taghabun zamu zo mu ji bayani a gaba haka insha Allah shine ranar kamunga da Bahaushe yake cewa kamunga wato ranar da mutane za su fahimci cewa lallai sun yi makansu sawarwara sun wa kansu ta'annati an san matse su yawma yajma'ukum li yawmil jam'i kaje wannan sunan ma yawmul jam'i zalika yawmut taghabun haka ana ce mata as-sa'a kamar da muka ce azu yas'alukan nasu anis-sa'a yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha da ire-iren su haka kuma ana ce mata al-haqqa mai tada hankali al-haqqatu mal-haqqa abu na gaskiya mai tada hankali haka ana ce mata yawmut tanad yawmut tanar ranan kiranye kaman inni akhafu alaikum yawmut tanad cikin ghafir inni akhafu alaikum yawmut tanad haka nan Allah ya kira ta da suna yawmul hashar ranan tara mutane akwai yawmul hashar a duniya an yi ta kamar da yake cikin suratul hashari wallazi akhrajal ladina kafaru min diyarihim li awwalil hashari to wannan ranar da aka fitar da yahudu daga makka kenan to ita ma ana ce mata yawmul hashari amma ta duniya akwai kuma yawmul hashari ta lahira yawma yusharuna ko yawma yushar a'da'u llahi ila an-nari fahum yuz'un haka ne cikin fusilat da kuma kiranta da suna yawmul akhira ita ce Bahaushe yake cewa lahira lahira yawmul akhira wa inna daral akhirati la hiyal hayawan a cikin ankabut ana ce mata kuma yawmul fasli ranar rarrabewa al fasl din shine rabe tsakanin yan wuta da yan aljanna rabe tsakanin aikin lada da aikin zinubi rabe tsakanin gaskiya da ƙarya zalikal yawmul fasli hadha yawmul fasli da kuma ana ce mata yawmul jami kamar yadda muka ji da dai sunaye da yawa da yawa da yawa waɗannan ɗan misalai ne kaɗan daga cikin sunayenta wanda haka yake nuna wato girman al'amarin alkiyama baya ga sunaye kuma ana ambatan mashahid wato bayani akan samfotin abubuwan da za su faru kamar yadda Allah ya faɗa a cikin yawma yusharu a'da'u llahi ila an-nari wa hum yuzaun hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu wa qalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana llahu allazi antaqa kulla shay'in al-ayat ga sunan dai kala daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da dama da yawa yayi bayani akan abubuwan da za su faru tun daga kan wato ita kanta busakkaho din da za a yi za mu zo mu ji magana akan shi ma da abin da zai faru bayan an busakkaho da taruwar da za a yi da tafiya da zafin rana da tashin hankali da neman ceto da addu'o'in da manzo Allah sai sama zai je yayi na neman alfarma da siradi da hisabi ga sunan dai abubuwa iri daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana su Qur'ani ya kawo su Allah ubangiji ya gafarta mana sai Allah ya ce allazi hum fihi mukhtalifu haka ne ko allazi hum fihi mukhtalifu wato anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifu wannan labari wanda suka sassaba game da shi kamar yadda muka ce wato sashin su ya saba wa sashi Qurayshawa sun kasance duk sanda suka shiga a majalisun su suna so su ji updates na me ya faru game da sakon manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce sai wani ya fara cewa wai me mutumin wai me yace ne yau me yace an kawo mai ne ce ai yace kaza ya ma ce kaza ya ce kaza ai wani ma yaje yaji ma yayi imani wani ma yanzu yayi imani wani ma ya bi sai ce kai akwai matsala to ai wani bayan ya bi ma ya da shi da ƴaƴan shi da matan shi duk mutanen gidan shi ba sun shiga ce ai ni dai ni ma dai ina ganin anya kuwa to bari mu saki dubawa suna irin wannan fira haka sai wani ya yadda sai je ya shiga sai wani ya ce bai yadda ba ya kafirce to shine hum mukhtalifun suna sabawa akai tsakanin mai gaskatawa da mai ƙaryatawa tsakanin mai yin imani da mai kafircewa wani ya riga yayi imani ya je ya karbi kalmar shahada ya gaskata wani kuma abin har yanzu yana mishi yawo a zuciya ya kasa ƙaryatawa kuma har yanzu Allah bai mishi fatahin ya je ya gaskata ba wani kuma yana nan a kafinin shi dindim kaga kala kala ne mutane kenan saboda kan so sa ta tauna wanda dole za a samu sabani saboda ra'ayi bai yi daya ba kamar yanda Abu Talibin yake faɗa yana cewa ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam fito ka je kai wa'azinka ko da mu ba mu yadda ba tunda akwai wanda suke so kuma sun yadda ba za a hana ka wa'azinka ba sai zara takobi ya tsaya ya ce faɗa abin da kake so ka faɗa faɗa abin da Allah ka ya aiko ka kuma shi ma kafiri ne fa ai yana waka yana cewa fa wallahi lan yasiru ilaika bi jam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina na rantsa da Allah duk taron su ba su isa su kawo kanka su cutar da kai ba har sai in na faɗi ƙasa cikin ƙasa sai an kwantar da ni a cikin kabari na amma in dai ina da rai ba su isa su hana ka wannan wa'azin a shahid shi ne kaga wani cikin manyan kafirin ya yarda cewa tunda akwai masu gaskatawa to a bar shi ya faɗa a bar shi ya ci gaba da faɗi sauraka yukhalifu ba'dhum ba'dan فمنهم مصدق ومنهم مكذب ومنهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم مرتاب akwai wanda suka gaskata akwai wanda suka ƙaryata akwai wanda suke taraddudi akwai wanda suke so su ji me yake faɗa akwai wanda suke toshe kunnan su ba su san ji to da haka suna da sabanin tunani da fahimta akan al'amarin shine ma'anan allazi hum fihi mukhtalifun alqur'ani ko labarin lahira ko annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce suke sabani akai ina fata muna ganewa Allah yace kalla sai alamu aha za su sani a hankali nan kusa za su sani thumma kalla sai alamu sannan kuma aha da sani za su sani shi lafazin kalla ma'anar shi ba haka bane abin ba yadda kuke tsammanin bane cewa da kuke yi ƙarya ne ko bokanci ne ko waka ce ko sihiri ne ko wani ne ya koya mushi ko hauka ce duka wannan abu da kuke faɗa ƙarya ne ba haka bane shine ma'anan kalla laysal amru kama yaz'amul kuffaru yadda kafirai suke tunani ba haka abun yake ba gaskiya ce tsantsatta innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiquna wallahi gaskiya ce kaman muryar da ke fita daga bakunan kamar yadda kowa ya san muryar shi da gaske tashi ce to haka Allah yake sheda mana cewa alqur'ani gaskiya ne daga Allah ne sako ne ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana musu tankiya ne anan da alƙawarin narkon azaba ya ku masu ƙaryata shin alkiyama idan kuka sake kuka taba akan wannan ƙaryatawa har aka je lahira to wallahi za ku sani kalla sayalamu thumma kalla sayalamu za su sani kai za fa su sani kamar wato Allah yana musu alƙawari ne da jan kunne cewa abinda ake musu labari akai za fa su gani yawma yud'una ila nari jahannama da'a sai a ce mene hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibu afasirun hadha am amtul la tubsirun Allah yace ranar da za a yi musu kira mai tsanani kira na babu arziki shine yud'una ila nari jahannama za a dinga kiransa ana kora su zuwa wuta ana ce musu ga tanan hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadhibu, to wutar da ake gaya muku Allah ya tanada kuna cewa ƙarya ce, to ga tanan afasirun haza, yanzu za ku ce wannan mabokanci ne, am antum la tubsirun, ko har yanzu ba ku gani ne, idan ku zama makafi a duniya makafin imani kuka kibin gaskiya kuna ganin har yanzu haka ne. Wannan ayan kalla sayalamun thumma kalla sayalamu, akwai wasu ayoyi masu kama da su, kalla saufa ta'lamu thumma kalla saufa ta'lamu kalla law ya'lamuna ta'lamuna ilma al-yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunna ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Wannan siyakin yake kama da wancan, da haka malamai suka fassara junansu da junansu, har suka ce maimaitawar ba wai kawai maimaitawa ce irin yadda kai kake magana ta dan adam kana maimaitawa babu kan gado ba, a'a akwai ma'anarta. Sai alamuna na farko shine sai alamuna ilmal yaqin anil ba'th, sanda suka mutu aka tashe su to za su ga na farkon shine kalla sai alamuna na farko, hakanan kalla saufa ta'lamuna ta farko shine mene, mutuwa da shiga kabari da gamuwa da mala'iku da kuma a tashi mutum a ranar alkiyama, to ya ga na farko kenan. Thumma kalla saufa ta'lamu da kuma kalla thumma kalla sayalamu shine idan aka shigar da shi wuta da za a ce mishi afasirun hadha am antum la tubsirun, za ka malamai suka ce ba wai maimai ne kawai na cika waje ba. Allah sa mun gane, an daga lokaci ko to bari mu kwana haka da insha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتع اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ إلنا ولا إلى النار مصيرنا. يا الله منا روقانك ما توصل لنا صلاتي الله كبير من بقاتمنا على الخير الله كومنا دكا نفتن تون الشر يا الله دكا نم منا دبقاتو إزوا غريك الله كبير من على الخير الله كتك مغبا تمو تكين إيا يدا ما لما يدا سورا يقوم مسلمي يا الله يقوم مسلمي وانا سكي تكين روني دا داموا مسمى متانا قرى رنزم فرا سوكوتو دا ننجهر كدونا وانا سكي تكين داموا نسألو الله كذا مغاتن هكنا يقوم مسلمان فلسطين وانا سكي تكين wato tashin hankali da zaluncin Yahudawa, Allah ka zama gatan su. Allah duka waɗannan bayi cikin musadafi na ba su da gata sai kai, ya Allah mu ma ba mu da abin da zamu iya musu in ba wannan addu'o'i ba. Allah ka zama gatan su, Allah ka zama gatan su, Allah ka zama gatan su. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.